sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusula ce tare da Sarfilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin yau Talata 31 ga watan Maris ta shekarar ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Litinin, kasar Spain ta sanar da ƙarin mace-mace 812 sanadiyyar cutar coronavirus. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa a Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa.
Shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu kin bin doka takaita zirga-zirga da hana cuɗanya da juna da aka gindaya don hana yaduwar cutar coronavirus a jihar Kaduna, Najeriya, suka gamu da fushin hukuma.
A cikin wanda ba su bi doka ba, gundunar 'yan sanda ta yi nasarar cafke kusan mutum 165. Motoci da mashina da su keke napep da suka kai kimanin 200 da wani abu.
Za kuma ku ji cewa yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa, ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da matakan da hukumomi ke ɗauka na hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar cutar. Sannan za mu kawo muku shirin zaka mai wuya. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Litinin, kasar Spain ta sanar da ƙarin mace-mace 812 sanadiyyar cutar coronavirus, yayin da kuma aka tabbatar da cewa mutane sama da 6,000 sun kamu da cutar, wanda hakan ya sa kasar ta zama ta uku a jerin ƙasashe irin su Amurka da Italiya waɗanda suka zarce China a yawan masu ɗauke da cutar. Hukumomi a kasar Spain sun kafa dokar hana yawo makonni 2 da suka gabata a ƙoƙarin kawo ƙarshen yawan yaduwa da cutar ke yi. Wannan dabarar dai gwamnatoci a faɗin duniya na amfani da ita, ciki har da sabbin takunkumi na jiya Litinin a ƙasar Rasha na rashin barin mutane su bar gidajensu sai ko don wasu ayyuka na musamman, da cefanen abinci da magunguna ko kuma rashin lafiya mai tsanani. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da dokar zama a gida a Abuja, babban birnin tarayyar ƙasar, da kuma Lagos mai ɗimbin jama'a. Ya kuma ce ya kamata a kauce wa duk wasu tafiye-tafiye daga wasu ɓangarori zuwa wasu ɓangarorin ƙasar. Hukumomi a ƙasar Zimbabwe ma sun kafa dokar hana zirga-zirga daga jiya Litinin ta tsawon makonni 3, yayin da kuma aka ƙara tsawaita irin waɗannan matakan a Nepal da Slovenia da kuma Argentina. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya Litinin, inda manyan hannayen jarin ƙasar uku suka cira, duk wanda cewa labari mai daɗi game da annobar cutar coronavirus ba shi da yawa. Babbar kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta yi sama da maki 691, da ke zaman ƙari na kashi 3 cikin 100. Ita ma S&P 500 ta yi sama da kashi 3 cikin 100, yayin da Nasdaq ta yi sama da kashi 4 cikin 100. Manyan kasuwannin hannun jari na Turai su ma sun dan hau jiya Litinin, inda aka samu hawan kashi 1 cikin 100 a biranen London da Paris, kashi 2 cikin 100 kuma a Frankfurt, yayin da kasuwannin Asia suka fadi da kashi 1 cikin 100. Kasuwar S&P ta Australia ta burge a yankin Asia, inda ta kusa mikewa da kashi 5 cikin 100 sanadiyar alkawarin da gwamnati ta yi na samar da ƙarin tallafi ga tattalin arzikin ƙasar da ke cikin wani hali. Kasuwar Johnson & Johnson ita ce ke kan gaba a New York, bayan da wannan kamfanin magunguna ya sanar da cewa zai fara gwada ingancin maganin rigakafin coronavirus da ya kirkiro a watan Satumba. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta fara makon ne da yin sama da kashi 20 cikin 100 akan makon da ya gabata, amma masana na ci gaba da fada masu zuba hannun jari su ba hankali, suna masu cewa har yanzu akwai abubuwan da ba a sani ba game da annobar coronavirus ta duniya. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus da bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa. Yan sa'o'i bayan da aka yi kira ga Amurkawa su ci gaba da ba kansu sarari har zuwa rana 30 ga watan Afrilu. Trump ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox and Friends cewa za a ci gaba da samun ƙarin mace-mace sannan kuma a samu sauki, wanda wannan ita ce rana mai kyau. Ya zuwa rana 1 ga watan Yuni suna sa ran za a samu saukin mace-macen. Trump ya ƙara da cewa babu wani da ya fi ni damuwa akan ƙasar mu, kamar yadda masana harkar lafiya suka yi hasashen Amurka 100,000 ko sama da haka za su iya mutuwa daga annobar coronavirus. Kusan ninki 50 na yawan waɗanda suka mutu a yanzu kimanin 2,400.
Zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Yayin da hukumomi ke ɗaukar matakan kare al'ummarsu daga kamuwa da cutar coronavirus ta wajen kakkafa dokokin takaita fita da cuɗanya da juna don rage yaduwar cutar, a jihar Kaduna Najeriya an samu masu halin koyin kula da suka haɗu da fushin hukuma. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da rahoto akan haka.
A daidai lokacin da dokar hana zirga-zirga da tare taren jama'a a jihar Kaduna ke neman haɗa mako guda, rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da cafke mutane bisa zargin karya wannan doka. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige, wanda ya bayyana hakan ga manema labaru, ya ce rundunar kuma ta kama motoci da keke napep da babura sama da guda 200
a cikin wanda ba su bi doka ba. Rundunar 'yan sanda ta yi nasarar cafke kusan mutum 165, motoci da makina da su keke napep da suka kai kimanin 200 da wani abu. Da wannan muke kira ga dukkan al'umman jihar Kaduna da su yi kokari su bi doka saboda mu samu mu tsira daga wannan cuta da wannan bala'i da Allah ya aiko mana. Har yanzu doka tana nan ba a dage ta ba. Dokan da yake nan a kasa shine duk wanda ya karya wannan dokokin da aka sa a kama shi.
Tunda dai aka gurfanar da wasu daga cikin waɗanda aka kama gaban kotu a ranar Litinin, inji lauyan gwamnatin jihar Kaduna Dari Bayaran da ya ƙarin haske.
Gwamna ya ce kowa ya zo na gidan saboda wannan al'amari da ya samu. Sun ki zama suka fito, ƴan sanda suka ji labari nan da nan suka zo aka kama su aka gabatar da su a gaban kotu. Yanzu kotu ta kama su ta gabatar da su ta ba da bail. ƴan sanda sun yi bincike sun gane ga me ya faru. Mu kuma za mu zo mu gabatar da shaidu a gaban kotu. Anguwar shekarun Amalali da Limami Angon Kanawa a nan Kanawa Angon Kanawa da mutanen shi da wanda aka same su auren, amma sauran sun gudu. Yanzu haka ƴan sanda suna nan sun duka suna neman su a kama su a zo a gabatar da su a gaban kotu.
Barista Abdul Basir Suleiman shine lauyan waɗanda gwamnatin jihar Kaduna ke zargi da karya wannan doka.
Doka ya basu daya bada dama cewa ba su a bada bailin su tunda laifin da ake cewa su cewa sai shi bin a maganin gwamnati, because aka kawo da su da laifin ma da ya wuce su biya ta 10,000 ko kuma a kesa kuku na wata 6 a bisa aka kotu ya duba cewa kuma ga yanayin gari kuma bisa cewa akwai corona Allah ya ba mu da corona, sai ce ba san kesa san ba su bada bailin su domin su kuma gidansu su su je su zauna gida su dinga fita. Kuma
dokar ta na zirga-zirga da tare taren jama'a a jihar Kaduna dai ta sa wasu al'ummar sun fara kokawa.
Sunana Ali Muhammad mai sai da katako a Sassafan Teka. To tsakani da Allah mutane suna cikin wani hali saboda wani baya da abin da zai ci. Saboda kuma muna roƙon gwamnati don Allah dan Annabi ta taimaka da abin da za su ci.
Sunana Suraju Tudun Wada.
Mu dai a wannan hali da muke ciki sai dai mu gode wa Allah saboda duk abin da kaga ya same ka to daga Allah ne. Amma dai muna roƙon gwamnati akan a dan sassauta mana saboda da wannan fitowar da na dan fito ne dan yawa ta kolan ga wanda ya sani zai iya tausaya mun ya ce ga wannan kaje ka dan samu kace fare.
Samaila Fanteka. Mu dai wannan lalura da Allah sabka sama na Allah shi yayi muna ita kuma Allah shi muna budi na alheri.
Muna na Hamisu Abdullahi Umar Kanje. Wannan abu dai muka tsaya muka duba taimakon kanmu ne da jama'an gari gaba daya. Wannan abu gwamnati ba sun yi bane dan su cutar da jama'a, sun yi ne saboda su kare lafiyarmu da martaban da yake tare da mu. Allah ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i da muka shiga.
Sunana Inusa Mai Kifi Malal Village. To ka san ita rayuwa duk inda ta zo haka za a hakuri da ita. To al'amari ne Allah ya kawo duk duniya ne gaba daya. Da kamar Najeriya ne ake to shine mutane za su yi mamaki. Wannan kuma larura ce.
Yanzu yanzu dai ana samun ƙarin adadin jihohi a arewacin Najeriya da ke bin sahun jihar Kaduna game da maganar dokar hana shiga jihohin da kuma fita a ƙoƙarin ganin an daƙile yaduwar cutar corona a yankunan baki ɗaya. A yayin da al'umar da gwamnatin ke cewa su zauna cikin gida ke ci gaba da kokawa game da buƙatar ganin gwamnatin ta kawo musu tallafi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran.
Amurka na goyon bayan kasar Taiwan a matsayin yar kallo a babban zauren hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya, wanda shike yanke shawara ga hukumar lafiya ta duniya WHO. Wannan goyon bayan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke fargar da kasashen duniya kan yadda wasu kasashe ke yada bayanan yaudara yana mai sukar China, yayin da ake jefa ayar tambaya kan irin tasirin da kasar China ke da shi akan WHO a daidai lokacin da ake fama da cutar COVID-19. Jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ma'aikatar harkokin waje za ta yi duk abin da ya kamata domin taimakawa Taiwan kan rawar da za ta taka a matsayin na babban mai samar da kudurorin lafiya na duniya. Katafarin kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya ce zai fara gwajin rigakafin cutar coronavirus zuwa watan Satumba, ya kuma ce rigakafin zai iya samuwa domin amfanin gaggawa a farkon shekara mai zuwa. Jiya Litinin, kamfanin ya ce shi da ma'aikatan lafiyar harkokin jama'a ta Amurka sun sadaukar da sama da dala biliyan guda a aikin kirkirowa da kuma gwajin rigakafin. Ya ce idan har aka samu nasarar gwajin akan bil'adama, to zai shirya samar da allurorin sama da biliyan daya. Johnson & Johnson ya ce allurar rigakafin da aka samu na farko za a iya amfani da su kan bukatar gaggawa zuwa farkon shekarar 2021. Shugaban kamfanin Alice Goski ya faɗa wa shirin tele na gidan talabijin na NBC cewa alamu na nuna cewa allurar rigakafin za ta yi aikin da ake bukata.
Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar batun na coronavirus. A halin da ake ciki kuma, yayin da cutar coronavirus ke dada yaduwa a sassan duniya, wakilinmu na shiyar kudu maso yamma Hassan Tambuwal ya aiko mana da cewa an samu gwamnan jihar Oyo a Najeriya dauke da kwayar cutar ta corona. A ɗaya bangare kuma, yayin da cutar ke dada yaduwa, kungiyoyin fararen hula a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da matakan da hukumomi ke ɗauka na hana zirga-zirga domin dakile yaduwarta. A baya-bayan nan, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin hana fita a Abuja, Lagos da kuma Ogun. Awal Musa Rafsanjani, babban jami'i ne a kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, ga kuma tsokacin da ya yi mana kan wannan mataki da hukumomi na Najeriya ke ɗauka a hirarsu da Mahmud Lalo.
Najeriya da jihohi da dama a Najeriya ba su da cikakken abinci da suka tanada, saboda haka idan ka ce ba za a shiga a fitar kawo a kawo abinci ba, to za ka sa a shiga yunwa ma. Saboda haka abin da ya dace shi ne a tabbatar da kan cewa akwai kayan gwaji wanda za a gwada mutum idan zai shiga a gwada shi, idan zai fita a gwada shi, don a tabbatar da kan cewa hada-hadar kawo abinci ba ta yanke ba. Saboda idan har aka rufe mutane ba tare da abinci ba, to kaga yunwa ma nan za ta yi musu illa, kuma wasu cututtukan ma za su da bullowa. Yanzu misali irin wajeje kamar su Kano, su Lagos, su Ibadan, in ka ce mutane ba za su fito ba a cikin gida guda ɗaya, za ka samu mutum 30 a ciki. To wannan yanda ake cewa kada a zauna, kada a cuɗanya da juna, kaga ba za a yi wannan nasarar ba.
Ka yi batun cewa an hana mutane fita, an ce su zauna a gida. Kamar a kasashe da suka ci gaba ma ana ta cewa mutane su zauna ɗin kada su je ko ina, baka gani hakan wani mataki ne da ya dace a yakin da ake da wannan cuta?
Mun goyi da bayan kan cewa mutane su zauna a gida, amma kamar yadda ka sani su sauran kasashe da suka bada wannan umarni ba su tashi tsaye kawai rana ɗaya sun ce kada mutane su fito ba, sai da suka yi tanadi ga jama'arsu, kuma suka ba da cikakken bayani akan dalilin da yasa ya dace a ce su zauna.
To a gaida Mahmud Lalo, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ita APC yanzu ta Najeriya gabaki daya daga sama har kas ba sa san a ce musu ba su yi daidai ba. In ka gaya musu a daki ba za su ji ba. In ka faɗa mutane suka je nan ne magana.
Ai wato ko akwai inda ko idan dai ba burga kake so kai ba. In dai ba wato ko so kake yi kai kuri ba. Akwai inda za ka zo ka ba da shawarwari tsakaninka da Allah mutane kuma su fahimta.
Sun sani su kalli sarkin Kano Muhammadu Sanusi da suka cire, su kalli wanda ya cire shi su koma kaho ne laluba su ya san akwai bambanci.
Jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin wace ne rawace shugaban Najeriya Muhammadu Buhari taka koda ta bayan gida ne wajen cire tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi? To kafin mu ji amsar wannan tambayar a wannan muhawara ta yau, bari mu je da wasu kana suke kallon wannan lamarin canjin da aka samu a gidan na Dabo.
Sunana Anas Abba. To ni ba ni da wani ra'ayi na barinsa ko a cire shi ko a bar shi, ni wallahi ba ni da wani ra'ayi. In an bar shi alhamdulillah, in an cire shi ma alhamdulillah, ni ba ni da, saboda ni dan nehu ne, ba ruwana da harkar da ta shafi sarakuna, ta abin da ya shafi harkar sarakuna ni ba ni da ruwa da tsaki. Da wanda aka sa yanzu da wanda aka sa na farko ni dukkan lode nake musu. Inda abu ne wanda ya shafi harkar sarauta wallahi ni ba ruwana, saboda ubana talaka ne, ni dan talaka ne harkar su. In an cire su Sanusi Lami da ba za a kawo dan gidan mu ba, ba za a kawo kanin ubana ba, dan uwansa za a dauko asa.
Haka ne. To yanzu kuma ga wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwadi zai ci gaba da kawo mana kashi na gaba na muhawara da hada ta musamman kan wannan lamari. A tsakanin wani raba Ibrahim Zakari Salina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, da kuma Alhaji Musa Shu'aban Gogo da ke wakiltar bangaren tsohon sarkin Sanusi.
Alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu da zamantakewar mutanen Kano ba. Menene al'ada Kano da zamantakewa?
Shine kawaici. Kawaici wato ɗaya daga ciki shine kawaici, idan wato bayan kawaici akwai magana ta duk abin da bai shafe ka ba, to ya kamata ko kai baya da shi. Bari an baka misali dai ga shi sarkin Kano marigayi Ado. Sau da yawa idan an to zabubbuka da yake wannan magana, ina so in tabbatar maka ko dazu yayi magana nan shi Malam Musa akan cewa gwamnatoci da yawa gaskiya ne an yi rigingimu da waɗanda suke mulki, amma zaka ga rigimin ko akwai mai gidanmu Allah ya ji kare Muhammadu Abubakari ne, ai an yi rigimar da shi da sarkin Kano Ado din, amma da yake shi ya san yanda menene mulki kuma menene al'ada, zaka ga ko sai ijada baya yayi shiru yayi gum ba maganar mai da martani. Wannan ta sa dole daga karshe dai dole aka zo aka zauna aka tafi, kuma ya zo da kansa ina tallan manufofi na alheri na jam'iyyar mu ta PRP. Wannan policies idan ka yi tallan policy na gwamnati manufofinta da tsare-tsarenta, ai ba kai laifi ba. Idan kuma ma ka yi suka kan cewa kun yi kaza daidai, kun yi kaza ba daidai ba, kun yi kaza, wannan ko za a iya fahimta. Amma idan ka towo gaba ɗayanka kai ka shiga rigar wata jam'iyyar siyasa, ka towo kai ne campaign, ka towo kai ne kaza,
amma kuma mutane su Musa ya ce dan jam'iyyar ku ne na APC, duk da cewa ka ce kai
ba mu san shi a jam'iyyar APC ba, ku ta gaskiya kuma ma ga al'ada da
ka'ida
gana ta gaskiya cewa idan ma yanzu ka zo ka ce wai mai martaba sarkin Kano tsoho cewa Alhaji Muhammadu Sanusi cewa shi dan jam'iyyar APC ne, to ni ina ganin ka rage masa daraja da martabar da Allah ya bashi. Ai shi sarki uban kowa ne, kamata ya zama ba dan APC ba, ba dan PDP ba. Idan ka ce min shi dan APC ne, zan ce ka rage mar girma kuma darajar sa ba ta kai ba. Don haka babbar magana shi
ne, idan ka ce
PDP
ya taimaka wajen kafa jam'iyyar ku, sun sani su kalli sarkin Kano Muhammadu Sanusi da suka cire shekaran jiya, su kalli wanda ya cire shin, su koma kaho ne laliba su ya san akwai bambanci ba na wasa ba. Akan abu biyu
sun ce gwamnati
kwarewa akan ilimin addini, akan kwarewa akan ilimi na Bature, kuma duk inda ya je a duniya za a karbe shi. Da ya zo Kano ya kawo tsari na abubuwa da mutanen Kano hankalinsu ya kwanta da shi. Misali, ya kawo daidaito na malamai, domin sarakunan da kuke yi gabaki daya ba sarakuna bane suke tsayawa akan fige komai. Misali, harkar aure na auratayya da ake akan harkar kananan yara da abubuwa suka fito kamar rigingimu na malamai na dariku Tijjaniya, Kadiriyya da Izala. Haka duka yake hada malaman nan, sai ce a zo a yi fatawa a yi dora wannan abin akan ilimi.
Malamin sa da Allah banka tsin hanzarin ka ba, don Allah sai aka ji wani magana. Wato abu ɗaya da nake so har yanzu ka fahimta shine, wato kana magana akan ilimi wanda shi is relative shi ilimi. Wato babbar maganan shine ba wanda tun farko na gaya maka cewa ba wanda ya ce
wai maganar ilimin nan honorable,
wato ba wanda
an yadda cewa shi tsohon sarki masallin tattalin arziki ne. Me za ka iya cewa misali a mataki na gwamnati ko mataki na jihar nan ya taimaka wa tattalin arziki misali, tunda kullun cewa kuke cewa bai yi daidai ba?
Wato ina son gaya maka Mahmud, wato shi mai martaba sarkin Kano wanda aka cire, wato ba wai ilimi ne ba ya da shi ba, wato yanda zai saka ilimin ne kullun, wato ina ga a halittarsa ce komai sai ya zake. Kuma misali yanzu lokacin da aka rigima oka, ai zakiya ce ta sa wanda ga wannan abin da suka yi. Ina so in tabbatar maka ba haka addinin musulunci yace ba, ka dau doka a hannunka ka tsire kan mutum, wannan ba shine daidai ba. Ina fata ka gane kaman abubuwan da yazo yake magana akan shugaban kasa basu kaza ba, wato tarbiyyar ce gaba dayanta ta sha bamban da yanda shi yake fahimtar abubuwa. Duk wannan abubuwa din inda ya kai zuciyarsa ne sai yayi shiru ya nutsu, ba ya zuba ido ba. Ai wato ko akwai inda ko idan dai ba burga kake so kai ba, inda ba wato ko so kake yi kai kuri ba, akwai inda zaka zo ka bada shawarwari tsakaninka da Allah, mutane kuma su fahimta
daidai. Malam Musa, wai me yasa
kawai yan siyasa ne da su siyasan
tun honorable Ibrahim Zakar Sani ne na cewa sarakuna nan da aka yi a baya suna tallata ba laifi bane, sarakuna su tallata manufofi da wato tsare-tsaren gwamnati.
Menene yasa
shi mai martaba sarki tsoho baya tallata manufofin nan na gwamnati? Misali, kullun sai dai ya shiru yaga inda ba a daidai ba kuma yazo ya kwarmata.
Wato shi mai
mulki,
shi mai mulki ita APC yanzu ta Najeriya gabaki daya daga sama har ƙasa, ba sa san a ce musu ba su yi daidai ba. In ka gaya musu a ɗaki ba za su ji ba, in ka faɗa mutane suka ji nan ne magana. Misali yanzu
kamar kana cewa akwai fa siyasa cikin sha'anin nan mai martaba,
ai siyasa ce, ka daina ma magana. Kullum abin da yake gaya musu ya je ya ce su ba shi kwangila ko ya ce su ba shi wani abu, magana fa yake yi ta ba a yi daidai ba. Titunan ƙasar nan babu amuro ba, su kansu amuro ba ne, kashe mutane suke.
Ma Musa, kare siyasa ce?
Na yi dufi yasa ce.
Honorable Zakar Sahina, wai siyasa ce ta cire mai martaba?
Ba siyasa ce ta cire shi ba, amma shi siyasa ce da idan malmala kansa, wanda bata kamata idan malmala kansa ba, tana ɗaya daga cikin wanda
ta jin yunwa. A ciki ba ta kuka yana alanta kansa da wata jam'iyya. Wacce ce jam'iyyar?
Wanda alamta kansa
yana alamta yana tarurruka, ta zan da kafa gama magana.
A ni ban maka magana ma akan maganan tarurruka ba, abanda dai kawai nake gaya maka shine tsakani da Allah, idan ka duba yanda ya tafiyar da harkarsa ta zaben da aka yi na 2019 da yanda ya bibiyo maganar inconclusive, da inda ya biyo
bai fito ya yi kiranin APC
da maganar da ibiyo ta maganar kotu, to zaka ga cewa akwai alamu na cewa ya karkata.
Titunan
kasar ba kana na kashe mutane sun kama magana. Misali, nace mai martaba shi sarkin Kano Ado Bayero, sau da yawa ma idan an tuwo maganan zabe zaka ga yamtin takaddar yake jefawa yana nuna cewa ko da PRP da MPN da GNPP da kowace jam'iyya ma shi tasa ce lokacin da aka zo aka yi SDP da NRC shi kowace tasa ce
ma Musa kasar sa'o'i 48 bayan wannan al'amari ya faru aka rawaito tsohon gwamna Kwankwaso yana cewa shugaba Buhari ne ma ya tsige ko kuma ya sauke sarkin Kano ku kun yadda shugaba Buhari ne ko kuma gwamnan Kano ne wato kuna cewa akwai siyasa cikin al'amari
wato bari in gaya ma wannan magana gwamnan Kano ba zai iya irin wannan abu ba shi da daurin gindi da gwamnatin tarayya ba misali an yi kumatoci na sulhu tsohon shugaban kasar Najeriya General Abdulsalam a mutuntakarsa rikicin kasa da kasa yake shiga wannan da su Sharif Sale mutuntakarsu ta kai sai su shiga rikicin kasa da kasa rikici mafi kaskanci da suka shiga mafi karami shine kes din Kano da mai mataba sarki da gwamna suka hada force din suka kai wa shugaban kasa General Abdulsalam yake fada a radio ma an sa kai ma kasa a radio ya fada cewa ga iya inda aka kai yace amma shugaban kasa bai yi magana ba bari in gaya maka muna bibiyar su tun farko tun ranar da gwamnan Kano ya ebi mutane aiwa shugaban kasa murna sun yi zaben su na Abige suka je Abuja shugaban kasa ya fita da bakin sa yace abinda yasa har suka dauki wannan sarkin da suka nada na bici kasar shekara 1000 ba sarki a bici a gaban su yake cewa abinda yasa ba zai shiga rigimar Kano ba shine saboda Kano iya ka'idar majalisa ba shiga abinda majalisa take ciki to idan ma zai manta ba shi shugaban kasar an bode gwamnatin Lagos yan majalisa sun tare za su cire shi shugaban kasar ne ya je Lagos da kansa ya hada yan majalisa yi suka yi magana
yake kasu tsige shi
an bode sun yi rikici ya shiga magana kowa sani ina da kofi na jarida ma sannan an bode ya shiga rikici da shi da ogansa Asuwaju ya sake kirawa ya yi sulhu zai masa sulhu da kansa Asuwaju ya je wonin din ya wona shugaban kasa ya ce fita daga harkarsu irin wannan mu ne da muka yi mai mana daraji butan Kano mun ba shi ƙuri'a miliyan 1,900 shekarsa 12 yana tsayawa zaɓe yana samun ƙuri'a miliyan 1,500,600 a Kano ko ba ejan tana zuwa amma ga ba sasa ta hadu aka hada ba sasa a gidan Gabo
to amma
kuma yace shiru
to ma da laptop jama'a muna fata kuna jin dadin wannan muhara da kuma bibiyar yadda aka kai inda aka kai har abubuwan da suka faru ku biyo mu Allah kai mu rana wato domin ku je da wasu su gani ya kamata a ce Buhari wato shugaban Najeriya kenan ya ka tabus wajen rage ko kuma ja ita wannan rigimar ta Kano burki kamar yadda ayi a lokacin da irin haka ta faru a Lagos sannan kuma a ce lokaci bai yi ba da za a ce an cire sarakunan gargajiyar nan na Najeriya daga karkashin gononin jihohi an maida su karkashin gwamnatin tarayya bari mu gode wa bakin namu wannan rabin Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abu Gogo tare da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwali da shirya mana wannan muhara a can Kano a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington muna fatan mun ba ku lafiya
ka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takeice
jiya litinin kasar Spain ta sanar da karin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus bala'i ne ban tsoro wanda bai ci gaba da kisa a Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Guma da ya taya ni gabatar da shirin da Tubahiro Diodone ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni sai kuma injiniyanmu na yau Aisha Tisila ce ke muku fatan alheri. Ma'assalam.